الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 24 ga watan Rabi'ul Akhir, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma a 18 ga watan 11 shekara ta 2022, lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Allah tambaya da ya ce ko wani dan uwani da ke gare ni Allah ya jarumta shi da ciwon yadda yana karewa. Idan mun magani ake mai shi. To yanzu sai wani hada shi da wani boka. Yace mai yake yana maganin shi mai sai ta da wurin boka ya hawo yace mai asiri ne aka mishi yana ciki dan ga maganin da za a wani har ya kawo akuya da ya kawo ruwa sai ya zo yake ga mun nan ce mishi ya halar da ba mun yace mai asiri ne da wurin boka sai ce a yayi tambaya an ce mishi abin da ba a yi kuma magana da aka kawo misali kana kaza haka ai
wani sali marar lafiya ne. To wajen neman magani sai ya fada hannun boka, ma'ana ya je hannun boka shi bokan sai ya ce masa wai magani ne aka masa, sihiri ne aka masa, sannan kuma ya ce masa iya abinda zai kawo zai kawo masa akuya da jikka goma zai ba shi maganin wannan rashin lafiya. To a farko dai abinda muke so mu sani, zuwa wajen boka haramun ne. In aka ce boka shine wanda yake kokarin bada labari na gaibu, wanda kuma galibi bokaye suna tare da shaidanu waɗanda su ne suke taimaka musu suke agaza musu akan bokancinsu, wanda kuma al'ada da ɗabi'a ta shaidani baya ba bawa haɗin kai ya yi masa hidima sai ya gitta masa sharaɗi, sharaɗin da in ya aikata ya kafirta. Dan haka dai boka mushriki ne, zuwa gun boka haramun ne. Duk wanda ya je gun boka sallah ta kwana 40 ba a karba, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim. In ko ya gasgata wannan boka game da abin da ya faɗa masa, to tabbas ya kafirce ma Al-Qur'anin da aka saukar ma Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, kamar yadda hadisi yake cikin sunani Abi Dawud da sunani Tirmidhi, hadisi ne sahihi. Dan haka kuma wannan akuya da yace a kawo, to ya tabbata fa aljani ne za a yi ma yanka, shi ko yanka ibada ne, duk wanda ya ma wani Allah yanka ya kafirta. Don haka maganar cewa abinda aka ba a yarda da shi ba, na cewa a kawo dabba kala kaza, wannan duk ba shi bane ba. Tun asali ya kamata ya gane kuskurensa, tunda boka ne ya je gunsa. An gane ko? Boka daban, maguri daban, amma su da yawa wato sukan hada wannan sana'a biyu. In aka ce maguri wanda yake masanin magani magungunan haka na itaci, shi ko boka shi ne zai ringa amfani da aljannu da kuma bada labari na gaibu. Don haka wannan cewa ya kawo akuya da ita za a yi maganin, wannan baya halatta. Kwata-kwata ma zuwan gunsa kwata-kwata baya halatta. Don haka rashin lafiya abu ce wanda Allah yake dora ma bawa, kuma ba wanda yake yayi masa in ban da shi. Don haka duk yanayin da bawa ya fada na rashin lafiya, to ya koma zuwa ga Ubangijinsa, ya biyo ta hanyar da ta dace a shar'anci, magungunna waɗanda ba su saba ma shari'a, tare da kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyuka na ƙwarai, da ƙasƙanta kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala game da roƙonsa domin ya ba shi lafiya. Domin shi ya faɗa wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu, idan Allah ya shafe ka da wani kunci, rashin lafiya ko talauci ko firgici, to ba wanda ya isa ya yi maka in ban da shi. Don haka shi yake ije ma bawa duk wani tsanani da duk wata mugunta kafin ta same shi, da take nufin same shi, kuma in ta same shi ba wani wanda ya isa ya yi masa in ban da shi. Kamar yadda ya faɗa, amman yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard, ai ilahumma Allah qalilan ma tadhakkaru. Ubangiji ta'ala ya ce tambaye su, wane ne ke karɓa addu'ar wanda yake cikin tsananin bukata, wa yakshifu su'a, wane ne yake yaye ma bawa kunci idan ya same shi, wa yaj'alukum khulafa'al ard, ce da su wane ne yake maida ku khalifofi a ban ƙasa, wasu sun wuce kun maye gurbin. Sai ya ce a ilahumma Allah, shin yanzu akwai wani abun bauta na daban tare da Allah da ke aikata waɗannan abubuwa? Sai ya ce kalilan ma tazakkaru. Don haka a taƙaice dai, hanya wadda ta dace a shar'ance ita ce ya zama wajibi mutum ya bi domin neman lafiya, amma duk hanyar da ta saba ma shari'a to wannan haramun ne. Idan mutum ya sake to zai baro imaninsa, wal iyazu billahi, Allah ya kare ni. Na'am. Wai dangane da zikiri na arwalla wanda ya zo a farko da ƙarshe, yin bismillah idan mutum zai fara arwalla, da kuma addu'o'in da ake bayan an gama arwalla. Idan ka samu kanka a ban ɗaki domin wanka na ibada, ko arwallar ta kama a ban ɗaki, za ka zo da wannan zikiri ƙwarai da gaske. Shi abinda baya halatta ka maida ban ɗaki mahalli na ambaton Allah, amma in zikiri ne wanda yake da sababi, misali na arwalla ko kuma na arwalla, fadar bismillah a farko da kuma addu'o'in da ake a ƙarshe, wannan ba laifi ko a ban ɗaki ne za ka iya yin su. Amma haka mutum ya maida kawai ban ɗaki mahalli na ambaton Allah, karatun alkur'ani ko tasbihi ko hailala ko hamdala, to wannan baya halatta, domin akwai rashin girmamawa ga sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ko ya faɗa wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Na'am, mun kace. Na'am. 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 نعم wani sali direba ne na tafiya za su yi ban hannu da wani sai Allah ya kaddara ya samu faci ma'ana taya ta fashe sai ya nufo shi shi ko sai ya kauce Allah ya taimaka ya kauce masa ba su yi gaba da gaba ba sai ya zo ya dan bigi motar da ya buga tashi ta fadi kenan Allah ya kaddara wasu suka mutu a ciki to shi wanda aka dan bigi motar shi aka samu wannan mutuwa me yake kansa to wannan babu komai a kansa inda a ce gaba da gaba ne suka yi karo ka gane in dai karo ne ko da cewa kai kai ne aka kawo makara to wannan ka tabbata in wani ya mutu sai kai kafara an gane ko indi karo ne wannan shi ba a kiran shi karo shi shi ne ya zo ya karin ma motar tashi ta juye kamar misali mutum ne ya zo a guje sai ya karu da kai da ya karu da kai sai ya fadi kai kana tafiyar ka kai ba da gaba da gaba ba ku kai domin aka ce al-istidam shi ne karo gaba da gaba to indi ba karo ba ne to wannan babu komai a kan mutum amma matukar an samu gaba da gaba aka kara da juna to wannan wanda Allah ya masa rasuwa shi wanda yake raye abin da ya shafi diya da kafara akan shi suke darasi da na'am
Allah ka wasalla Allah ka rawa da ba mai da wannan ana sallar juma'a shi ma ya kamata
sallah wadda take sirriya ba bayan mutun ya karanta Fatiha zai ci gaba da karanta abin da ya saukaka na Al-Qur'ani in ma wata sura ya kamo in ya gama yakan iya kamo wata lokacin da kuma in ya kamo sura ko bai gama ba in limami yayi ruku'u dole zai bi shi an gane ko dan haka ba zai takaita ba akan Fatiha kadai duk abin da ya saukaka na Al-Qur'ani zai zo da shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu ahadithul anbiya sannan muna cikin babi na tara wanda a wannan babi na tara darasi da ya gabata wato mun gama hadisi na Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda hadisin da ke bayani game da kissar Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da yazo da ɗansa Isma'il da mahaifiyarsa ya aje su a nan wato jejin Makka kamar yadda darasin mu na yau hadisin da ke bayan hadisin da ya gabata shi ma yana kunshe da wannan kissa malam Allah ya ji kansa na fada wato wannan riwaya ce ta Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada lamma kana baina Ibrahima wa baina ahlihi makana yayin da wato abin da ya kasance tsakanin Annabi Ibrahim alaihi salam da iyalinsa wa ake nihi da iyalinsa matarsa Sara an gane ko don haka wannan hujja ce mai karfi daga cikin hujjojin da suke tabbatar da cewa matar mutum tana daga cikin jimillar iyalinsa balma ita ce tushen iyali, domin sai da mata ake samun ‘ya’ya. Sabani ga waɗannan waɗanda suke da alamar taɓewa masu zagin sahabba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda sun fitar da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin jimillar iyalinsa, saboda gunewa da keta da hasada, cewa wai matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa daga cikin ahlul bait. Don haka nassi na Al-Qur'ani shi ya tabbatar mana iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matansa gaba ɗaya suna daga cikin ahlul bait, kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya kissanta mana a can cikin suratul Ahzab. Ubangiji ta'ala ke faɗa, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidina alhayatad dunya wa zinataha fata'alaina fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidina allaha wa rasulahu wa daral akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ya nisa annabiyyi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adhabu dhifayn wa kana dhalika 'ala allahi yasira. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa annabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhadana bil qawli fayaquma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al jahiliyyati al ula wa aqimna as salata wa atina az zakata wa atina allaha wa rasula inna ma yuridu allahu li yudhhiba ankum rijsa ahli al bait wa yudahhirakum tadhira. Gaba ɗayan waɗannan ayoyi ana bayani ne game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har aka zo kan wannan gaba, inna ma yuridu allahu li yudhhiba ankum rijsa ahlal bait. Kuma yanzu ka ɗauka annabi wannan annabi Lutu alaihi salam, lokacin da Ubangiji ta'ala ya turo mala'iku domin hallakar da alƙaryarsa, suka isar masa saƙo daga gun Ubangijinsa cewa ya tattare ya nashi ya bi dare, fasri bi ahlika bi qit'in minal layli wa la yaltafit minkum ahadun wa mudu haythu tu'maru. A wata aya sai ya ce, fa asri bi ahlika bi qit'in minal layli wattabi adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun. An gane ko? Sai ya ce, illa mar'atak innahu musibuha ma asabahum. Kaga anan sai aka ce illa mar'atak, amma banda matarka. To anan daga cikin jimillar iyalin shi ne aka ware aka ce banda matar shi. In har matar shi bata cikin iyali, menene fa'idar a ce banda matarka? An ce ya tattare iyali, ya wannan ya nashi yallansa ya bi dare, wato ya bar wannan alƙarya. To dan haka a takaice dai anan shine yace, lamma kana baina Ibrahima wa baina ahlihi ma kana, yayin da abin da ya kasance tsakanin annabi Ibrahim alaihi salam da iyalinsa. Wa ake nihi iyalinsa? Ita ce matarshi Sara. Kharaja bi Isma'ila, wannan kuma al'ada ce da ɗabi'a ta kishi wanda yake na mata, saboda kasancewar ainihi dai baiwa ce tata, kuma ta yi kyautar ta ga shi mai gidanta annabi Ibrahim alaihi salam. Kuma ita bata aihu ba a wannan lokaci, ita kuma Allah ya bata da Isma'il. To wannan abun sai ya motsa mata damuwa a zuciyarta, ta ga cewa ba za ta iya zama guɗaya da wannan Hajar ɗin, shine sai ta ce masa kawai sai dai ya ɗauke ta. To shine a lokacin nan shi annabi Ibrahim alaihi salam خرج بي إسماعيل وما أهم شنة وما أهم شنة فيها ماون وتسيه فتا دأنس إسماعيل تارد سوء أكوي وتسلكا فيها ماون أكوي روا أتكنتا إذن أكتشي شنة إتتشي سلكا جمع شيني شنان أغاني كو كمر يدى أواتش الرواية وما أهو وما أهم سيقاون shine yace wa ma'ahum shannatun fiha ma tare da su da wata salka wadda take cike da ruwa fa ja'alat ummu isma'ila tashrabu min ash-shanna wato mahaifiyar annabi isma'il sai ta kasance ta hadu wato tana shan ruwan wannan salka fa yadiru labanuha ala sabiha nonan ta sai yake gudanawa wato ga danta take shayar da shi wannan ruwa da take sha Allah ya sanya albarka a cikin shi wannan ruwa yake bubbugar da nonanta dan ya samu wato nonon da zai sha kaga anan mun fahimci cewa a lokacin da wato annabi Ibrahim ya dauke su ya tafi da su Isma'il alaihi salam ba a ma yaye shi ba yana shan nono hatta kadima makka har ya isa birnin makka fa wada'aha tahta dawha sai ya aje ta da dan nata karkashin wata babbar itaciya idan aka ce dawha babbar itaciya kuma raja'a ibrahimu ila ahlihi sannan ibrahim alaihi salam sai ya dawo gun iyalinsa ma'ana matarsa sara bayan ya kai su ya aje su lokacin da yake nihin dawowa fattaba'athu ummu isma'il mahaifiyar annabi isma'il Hajar sai ta biyo bayan sa hatta lamma balagu kada'a har aka kai lokacin da suka isa wani gu wata hanya ce daga cikin hanyoyi na shiga makka wanda ake kiranta kada'us saniya nada tumin wara'ihi sai ta kiraye shi ta baya wanda kar mu manta a riwaya da ya gabata da ta gabata ta biyo bayan sa lokacin da ya aje su ya juya take kiransa annabi Ibrahim alaihi salam kwata kwata baya waiwayata har sai da aka zo wannan guka da usaniya a lokacin da ta kiraye shi annabi Ibrahim alaihi salam an gane ko sai take fada take ce masa ya Ibrahim tace ya kai Ibrahim ila man taturukuna zuwa gawa wato zaka bar mu ka aje mu ka tafi wajen wa zaka aje mu domin makka a lokacin nan ungurmin jeji ne babu kowa babu kowa sahara ce qala sai ya fada sai ya ce ila Allah yace ina barin ku zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi na bara maku shi kwa Ubangiji ta'ala duk abinda aka bashi ajiya to baya tozarta dan haka sai ta fada tace raditu billahi na gamsu da Ubangiji na wanda ka bar mu zuwa gare shi wanda kar mu manta a riwaya da ta gabata lokacin da ta matsa tace aina ta zahabu wa taturkuna bi hadhal wadi alladhi laysa fihi insun wala shay tace ya Ibrahim ina zaka tafi ka bar mu a wannan kwari wanda babu dan adam wala shay'un ko wani abu kwata kwata ba komai ta fada ta maimaita bai waiwaya ba bai ce komai ba wanda dai a ƙarshe sai ta ce masa Allahu amaraka bi hadha Allah ne ya umarce ka cewa ka kawo mu wannan guka aje annabi Ibrahim alaihi salam ya ce na'am ya ce kwarai sai ta ce idan la yubayyihuna tunda shi ya umarce ka ka zo da mu ka aje mu a nan ta ce to na tabbatar da ba zai tozartar da mu ba to shine a wannan riwaya sai ta ce raditu billahi na gamsu da Ubangiji da qala sai yake fada farajat sai ta koma. Wannan yana nuna mana irin yaqini da Allah subhanahu wa ta'ala yake kimsawa a cikin zukatan bayin shi. Shi mumini wanda ya samu irin wannan martaba, to gaba ɗayan di yanayin da ya shiga yakan maida lamarinsa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma ya tabbata Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isar masa. Shi yasa a nan lokacin da ya tabbatar mata cewa Allah ne ya umarce ni da cewa na kawo ku na ajiye ku a wannan gu, ta tabbatar da cewa ba yadda za a yi su tozarta. Shi yasa a nan lokacin da ya faɗa mata haka sai ta koma ta daina bin sa. Faja'alat tashrabu min ash-shanna wa yadirru labanaha ala sabiha, sai ta hadu tana shan wannan ruwa na salka, nonanta yana kukkuga tana shayar da ɗanta. Hatta lamma fan yalma'u, har aka kai lokacin da wannan ruwa ya ƙare. Qalat, sai ta faɗa, sai ta ce law zahabtu fa nazartu la'alli uhissu ahadan, ta ce me yiwa, an gane ko ta ke cewa law zahabtu, take faɗa take cewa da dai na tafi na diba me yiwa na samu wani wanda zai iya kawo mana taimako da agaji. Ta ce da lamarin yayi kyau, jawabu law anan mahzufun ne, law zahabtu fa nazartu la'alli uhissu ahada, tace da na tafi nayi dibi me yiwa na ga wani wanda zai iya kawo mana dauki. Tace da yayi kyau. Qala Abdullahi dan Abbas yake fada yace fa zahabat fa sa'idati safa, sai ta tafi sai ta hau kan dutsen Safa. Fa nazarat wa nazarat hal tuhissu ahada, tawanga shin ko ta ga wani? Fa lam tuhissa ahadan, bata ga kowa ba. Fa lamma balagatil wadiya, lokacin da ta isa wannan kwari wanda ake kiran shi alwadul masil, wannan wadul masil, an gane ko wadul masil, lokacin da ta isa wannan kwari, sa'at wato sai ta yi sassaka, wa atatil marwa, kuma ta isa zuwa Marwa, su ne wanda ake kiransu al-milanil aqdaran, a cikin wannan kwari daga Safa zuwa Marwa wani kureni ne. To nan ne inda ita Hajar ta yi sassaka ta yi ɗan gudu-gudu, shi ne aka sunnanta ma mai sa'ayi tsakanin Safa da Marwa in ya zo wannan mahalli wato ya yi sassaka har ta isa Marwa. Fa fa'alat zalika ashwadan, ta aikata yadda ta yi kusan sau bakwai, an gane ku, kai kawon sau bakwai ta yi. Lokacin da ta isa Marwa ta hau kan dutsen tawanga bata ga kowa ba, hallo sai ta gangaro ta sauko ta tafi zuwa Safa, ta hau tawanga bata ga kowa ba, wannan kai kawo sai da ta yi sau bakwai. Shi ne asali game da sa'ayi tsakanin Safa da Marwa. Kuma bayani ya gabata zuwa lissafawa ake da shi, kuma dawowa a lissafa da shi, ba sai ka je ka zo ba za ka ce ɗaya. Ibn Hazm, Allah ya ji kansa, shi ne ya tafi a kan cewa sai ka je ka zo sannan za ka ce ɗaya. Malamai suka ba shi uzuri suka ce dan bai taɓa yin hajji ba, an gane ko, inda ya yi da ya gane. To don haka zuwan lissafawa ake da shi, kuma dawowar kuma shi ma lissafawa ake da shi. Sun makalat, sannan sai ta faɗa law zahabtu fa nazartu ma fa'ala ta anisabiya, take cewa da na tafi na ga yaya wannan yaro yake ciki, wane yanayi yake ciki, ai da yayi kyau. Shi ne yace ta anisabiya, tana nihi jinjirin nata. Fa zahabat, sai ta tafi fanabarat fa idza huwa ala halihi ka annahu yanshagulil mauti. Lokacin nan sai ta tafi, da ta tafi sai ta ga jinjirin nata akan halinsa yadda yake hali na tsananin kishirwa yana buƙatar nuni. Ka annahu yanshagulil mauti, ka ce kamar yana shinkuri na mutuwa jallin fashi. Ka annahu yanshagulil mauti, ka ce kamar yana nasari wanda yake na mutuwa. Saboda wannan ruwa da take sha shi ne sababin nonon da yake bubbuga, dan ya samu nonon da zai sha to ruwa ya kare. Yaro kishirwa ita kishirwa, yaro babu nono. To da ta same shi akan wannan yanayi, falam tu qirra nafsuha, ranta ba ta yi dadi ba. Faqala, sai ta fada ta ce law zahabtu fanazartu la'alli uhissu ahadan, tace kai da dai na tafi na wanga me yiwa na iya ganin wani ya kawo mana dauki. Fa zahabat fa sa'idati safa, sai ta tafi hallo ta hau kan dutsen safa. Fa nazarat, ta wanga wa nazarat fa lam tuhissu ahad, da ta wanga dai bata ga kowa ba. Hatta a tabbat saba'an, har ta cika wannan kai kawo sau bakwai. Sun makalar, sannan sai ta ce lau zahabtu fa nazartu ma fa'ala, ta ce kai bari dai na tafi in ga wannan yaro yaya yake ciki. Fa idza hiya bi sautin, sai ga maka wata murya, ta ji wata murya tana jin wannan sauti. Fa qalat, sai ta ce agis in kana indaka kairu, ta ce kai mai wannan murya ka kawo agaji in har akwai wani alkhairi tare da kai, in har akwai wani alkhairi a gunka, ta ce agis kawo mana agaji. Lafazin agis min al-igasa ne, idan aka ce al-igasa shine al-inqazu min ash-shiddati wal hala, samayarwa daga cikin tsanani da hallaka, wanda wannan kuma aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Shi ne al-istighatha, neman fita daga cikin tsanani da kunci. To wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala, baya halatta a yi da wani akan abinda mutum baya da iko. Amma duk abinda mutum yake da iko a kansa, to ba laifi za ka iya yin istighatha da shi, cewa ya kawo maka dauki, ya kawo maka agaji. Kaga anan ita ta ji muryar wannan mutum, shi yasa ta yi istighatha da shi, ta ce masa agis in kana indaka khair, kawo mana agaji in har akwai wani alkhairi tare da kai. Kamar yadda wani daga cikin mabiyan annabi Musa ya yi istighatha da annabi Musa akan abinda annabi Musa yake da iko a kansa, fastagathahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwi fa wakazahu Musa fa qada alayhi qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin. Lokacin da wani dogarin fir'auna ya tsare wani daga cikin mabiyan annabi Musa zai zalunce shi, annabi Musa shi wancan sai ne ya nemi taimako da agaji da annabi Musa, cewa annabi Musa ya kama masa. Annabi Musa alaihi salam ya jimke hannu ya dambaci wannan da yake nihin zaluntar mabiyinsa kai tsaye, sai Allah ya masa rasuwa. Annabi Musa ya ce wannan dai yana daga cikin aiki na shaidani, domin shaidani makiyi ne wanda yake mai batar da bawa, kuma wanda yake mai bayyanar da kiyayyarsa a fili. Wannan istighatha ce yayi da annabi Musa akan abin da annabi Musa yake da iko. Amma duk abin da bawa baya da iko a kansa, to shirka ne da Ubangiji subhanahu wata'ala kai istighatha da wani. An gane ko? Abin da bawa baya da iko a kansa, yin istighatha da wani, sawa'an yana raye ko yana mace, ka kiraye shi ka kama sunan shi, wannan shirka ne. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da suka fada cikin tsananin da ba wanda ya isa ya fitar da su in banda mahaliccinsu, ranar yakin Badar, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura dan rahoton sa ya yi masa rahoton kafiran Makka sunawa ne sai ya kawo masa labarin cewa akalla sun haura akan mutum 900 kusan 1000 ne lokacin da aka yi bayanin adadin raƙumar da suka raƙuman da suke yankawa sai aka gane adadin yawan su akalla ko su mutum 950 shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mabiyansa ka cokan su 313 ne ko da 14 ko da 15 a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci al-qibla ya daga hannunsa yana tadarrui ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana roƙonsa yana cewa ya Allah in har yake cewa ya Allah ka zartan min da abin da kai min alƙawari ya Allah in har ka bari aka halakar da wannan al'umma to bayan wannan yini fa babu wani wanda zai bauta maka a ban ƙasa har sai da mayafinsa ya fadi Abubakar Allah ya kara masa yadda ya dauki mayafin ya mai ya yafa masa akan kafadinsa sai yake cewa kafaka munasharatuka rabbaka magiyar da kake ma ubangijinka ta isa alƙawarin da ya maka zai zartan maka shine ubangiji ta'ala ya turo sako iz tastagi suna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifi to dan haka anan ita sar wannan Hajar tayi istigasa da abinda bawa yake da iko a kansa wannan da taji muryarsa tace nan tace agis in kana indaka kairu kaga in har akwai wani taimako da agaji da zai iya kawowa domin menene tafi bukata a wannan lokaci ruwan sha to shine anan fa iza jibrilu sai ga maka jibrilu ne alaihi salam qala sai ya qala wato Abdullahi dan Abbas yake fada fa qala bi aqibihi hakaza wa gamaza aqibahu alal ardi wato sai yayi haka wato da duddigen sa ma'ana ya bigi kasa wannan min babi idlaqil qawli alal fi'li an gane ko shine yace fa qala bi aqibihi hakaza ma'ana ya bigi kasa wato da duddigen shi shine yace wa gamaza aqibahu alal ardi si zungura wato diddigen shi akan kasa wanda karmu manta a riwaya da ta gabata da diddigen sa ko kuma da fufuken sa to amma ita wannan riwaya babu kokonto da diddigen sa ne ya bigi kasa yana bugunta fambasa kalma'u si ruwa ya bululu ruwa ya ringa bululuwa fadahashat ummu isma'il mahaifiyar annabi Isma'il sai ta dimota ta ga wannan abun al'ajabi faja'ala tahfizu sai ta hadu wato sai ta ruruwa wannan take sai rami take kamar yadda a wata nuska tahfiru wato sai to kasa take tonawa domin ruwan ya taru qala sai yake fada faqala abul qasim abdullahi dan abbas yake cewa abul qasim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada yace law tarakathu kana alma'u zahira inda ta bar shi lokacin da ya fara bulbulowa ba ta ringa tonawa ta ringa rami dan ya taru manzon Allah yace da ruwan zanzami ya zamanto a bayyane yake a fili a ban kasa a wata riwaya manzon Allah yace da kurama ce kawai wanda take mai gudana to amma wannan tonawa da take ne taru ubangiji ta'ala sai ya zaunar da shi a cikin kasa sai dai a tona aka tona aka yi rijiya har yau sai dai a tona amma inda a ce ta bar shi da kurama ce wanda za ta ringa gudana a ban kasa qala sai yake fada faja'alat tashrabu min alma'i sai ta hadu tana shan wannan ruwa na zamzam wa yadiru labanuha ala sabiha nonanta yana kukkuga wato gadanta take shayar da shi ala abdullahi dan abbas yake fada fa marra nasu min jurhum bi badin alwadi wato sai wasu jama'a daga cikin kabila ta jurhum shine jurhum ibn kahaban wanda ita ce asalin kabila ta larabawa waɗanda suka taso daga birnin yaman wato lokacin nan sai suka wuce da wato wannan kwari na Makka, fa idza hum bi dairin, sai suka ga wani tsuntsu yana kiwayo, ka annahum ankaru zaka, ka ce a farko sun yi inkari, yaya a wannan gungurumin jeji za a samu tsuntsu, shi kuma al'adar tsuntsu duk inda kaga tsuntsu yana zagaye to akwai ruwa a gurin, tsuntsu baya zama a inda babu ruwa. Shi ne yace fa idza hum bi dairin, sai ga maku wani tsuntsu da suka hango yana zagaye, ka annahum ankaru zaka, ka ce sun yi inkarin, yaya za a ce an samu tsuntsu a wannan jeji. Wa qalu, sai suka faɗa suka ce ma yakunu dairu illa alama'i, suka ce al'adar tsuntsu da ɗabi'ar sa baya kasancewa sai akan gu inda ke akwai ruwa, suka ce tunda kaga wannan tsuntsu yana zagaye a wannan gu to akwai ruwa. Fa ba'a su rasulahum, sai suka aika dan aikensu ya je ya diba ya ga menene, fa nazara, ya tafi ya leko, fa idza hum bil ma'i, sai ga muku ruwa ne, ya zo ya ba su labarin cewa ai ruwa ne. Fa atahum fa akhbarahum, ya zo ya ba su labarin cewa lalle tabbas akwai ruwa a wannan gun. Fa atau ilaiha, sai suka zo ga Hajar mahaifiyar Isma'il, fa qalu, suka ce da ita ya umma Isma'il, yake mahaifiyar Isma'il, a ta'azanina lana an nakuna ma'aki, shin zaki iya ba mu izini na mu kasance tare da ke mu zauna anan, aw naskuna ma'aki, ko kuma shin kin ba mu izinin mu zauna tare da ke, wannan kokonto ne shi marwaicin ya samu, a ta'azanina lana an nakuna ma'aki, ko kuma aw naskuna ma'aki, kar mu manta a riwaya da ta gabata sun nemi izinin su sauka su zauna su kasance tare da ita a wannan gu, ta ba su izini, amma kafin ta ba su izinin kar mu manta a riwaya da ta gabata wato sai ta gitta musu sharadi, an gane ko, ta gitta musu sharadi ta ce ba laifi za ku iya zama tare da ni, amma ku san da cewa la haqqa lakum fil ma'i, ba ku da wani haƙƙi game da wannan ruwa. Me take nihi ba su da wani haƙƙi? A'a, ba su da wani ƴanci da za su yi jayayya, kenan ruwa nata ne, ba dan za ta hana su ba, kenan in har tana da bukata sai in ta dau wanda zai wadace ta, sannan kuma duk wanda yake da bukata ya dauka. Amma abinda kake da haƙƙi a kan shi zaka iya yin ja'in ja, amma duk abinda ba haƙƙinka bane ba, alhurma ce aka maka, kai ma ka ci arziki, to babu wata maganar jayayya. Shi yasa ta gitta musu wannan sharadi, suka ce to sun yarda sun amince, lalle ba su da haƙƙi a cikin wannan ruwa. Shi ne a wannan lokaci fa balaga bunuha, wato danta Isma'il har ya balaga, fa nakaha fihi imra'atan, sai ya auri wata mata daga cikinsu. Qala Abdullahi dan Abbas yake faɗa, thumma innahu badali Ibrahima fa qala li ahlihi, wato bayan wani lokaci sai lamari ya bayyana ga Annabi Ibrahim alaihi salam, sai yake faɗa li ahlihi ga matarsa Sara, yace inni muqali'un tarikati, yace zan je na leko wato ajiyata, an gane ko, ma'ana ɗana Isma'il da ita wannan baiwa tashi Hajar, yace zan je in leko abin ajiyata. Qala, sai yake faɗa fa ja'a fa sallama, wato a lokacin nan shi Annabi Ibrahim da ya zo sai ya tarar da wato ya yi sallama a nan gidan na Annabi Isma'il, an gane ko, a lokacin nan shi Annabi Isma'il ya fita sai matarsa. Fa qala, sai ya faɗa ga matar ya ce aina Isma'il, ina mai gidanki Isma'il. Fa qalat imra'atuhu, matarsa sai ta faɗa ta ce zahaba yasidu, ya tafi yana farauta, ya tafi yayi farauta. Qala, sai ya ce da ita kuli lahu idza jaa, ce da shi idan ya dawo gayir a tabata babika, ce da shi ni na ce da shi ya canza dangarmar kofar ɗakinsa. Wanda kar mu manta, kafin haka ita wannan riwaya akwai takaitawa a cikinta. Lokacin da shi annabi Ibrahim ya zo ya yi sallama, aka karbi sallama, sai yake tambayar matar ina mai gidanki, sai ta ce ai baya nan. Ina ya tafi? Ta ce ya tafi ya nemo mana abinci. Sai yake tambayar ta yaya rayuwarku take, sai take jaje take cewa wallahi rayuwarmu ga takunci ne, cikin wahala muke da kir muke samun abin da za mu ci. Sai yace da ita, to idan mai gidanki ya dawo, ki ce da shi wani dattijo mai kama kaza mai kama kaza ya kawo masa ziyara bai tarar da shi ba, kuma yana masa wasiyar cewa ya canza dangarmar kofar ɗakinsa. To shi ne a lokacin da falamma ja, a lokacin da shi annabi Isma'il ya dawo, akhbaratu, sai ta bashi labari cewa dattijo mai kama kaza da kaza ya zo kuma ya tambaye ni game da yanayin rayuwarmu. Na bashi labari cewa muna cikin rayuwa ta kunci, kuma ya ce in ce da kai ka canza dangarmar kofar ɗakinka. Ala annabi Isma'il sai yake faɗa, sai yace anti zaki, ai ke ce dangarmar, don haka fa zahabi ila ahliki, je ki gidanku na sake ki. To a lokacin nan, kamar yadda yake cikin waccan riwaya da ta faɗa masa cewa dattijo mai kama kaza da kaza ya zo kuma ya tambaye ni game da yanayin rayuwarmu, na faɗa masa, kuma ya ce in ce da kai ka canza dangarmar kofar ɗakinka. To shine sai yake faɗa mata cewa ai wannan dattijo da kike faɗa mahaifina ne annabi Ibrahim, kuma wannan wasiya da ya miki na cewa ki faɗa mai in canza dangarmar kofar ɗakina, cewa yana nihin in rabu da ke, ke ba matar ci gaba da zama bace, bai dace ba. To a lokacin nan shi ne a wannan riwaya sai ya ce fa zahabi ila ahliki, je ki gidanku, don haka je ki gidanku kinaya ce, in kana nihin saki saki ne, in baka nihin saki kuma ba saki ba ne. An gane ko? Kamar yadda a nan da ya ce je ki gidanku, mi yake nihi? Ya sake ta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya auri wata mata wadda ake kiranta Ibnatul Jawl, wanda an kawo ta tana amarya, an shigar da ita cikin wata bukka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gunta, da ya meka hannu zai dafa ta, sai ta ce a'udhu billahi minka, ina neman tsari da kariya da Ubangiji na game da kai. Manzon Allah sai ya ce tabbas kin nemi tsari da wanda ya cancanta a baki tsaro da kariya. Manzon Allah sai ya ce izhabi ila irji'i ila ahliki, kuma gidanku, ma'ana izhabi ila ila haqibi ahliki. Manzon Allah ya ce je ki gidanku. Manzon Allah ya sa aka dan shirya mata wasu kayayyaki na kishin laifi, kamar yadda yake cikin wata riwaya, mi yake nihi da ila haqibi ahliki, je ki gidanku? Manzon Allah yana nihin ya sake ta. To shi je ki gidanku baya zama saki in har mutum bai kudurta niyyar saki ba, kamar yadda hadisin Ka'ab ibn Malik, hadisi ne muttafaqun alai, a lokacin da Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya saka musu takunkumi su uku a rashin halartar yakin Tabuka, domin babu wani uzuri da ya gitta musu wanda zai hana su fita. Ubangiji ta'ala ya sa aka kaurace musu hatta da sallama ba a yi musu. Bayan wasu kwanuka, manzon Allah ya tura musu sakon cewa su kaurace ma iyalinsu, kar su kusanci iyalinsu. To a lokacin nan shi Ka'ab ibn Malik sai ya aika ya ce a tambayo masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shin yana nihi cewa mu rabu da su ne, ko me yake nufi? Manzon Allah ya ce a ni dai an ce da ni in ce da ku ku kaurace ma iyalinku. to a lokacin nan Ka'ab ibn Malik sai ya fada ga matarsa sai yace ilhaqi bi ahliki je ki gidanku mi yake ni da je ki gidanku ki ci gaba da zama har mu ga yadda Allah zai kasantar da lamarin to dan haka kamar yadda mutun zai fada ma matarsa je ki gidanku a je ki gidanku ki ga in har zaman gidan ci ne ko kuma je ki in kin shiga hankalinki kin daina abin da kike kinan nabi baya amma in mutun yana nihin saki kuma saki ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ibnatul jawn je ki gidanku kuma yana nihin saki haka kuma anan shi Isma'il alaihi salam ya ce da matarsa izhabi ila ahliki je ki gidanku me yake nufi je ki gidanku yana nufin saki ne ina dan haka kinaya ce in mutun yana nihin saki saki ne in baya nufin saki kuma ba saki bane to shine anan sai yace bala sai yake fada thumma innahu badali ibrahim sannan bayan wani lokaci sai ya bayyana ga annabi ibrahim fa qala li ahlihi sai ya fada ga matarsa sara inni muqtaliun tarikati zan da ya koma in je in gano ajiyata in lego ajiyata da nayi qala abdullahi dan abbas yake fada fa ja'a annabi ibrahim alaihi salam sai ya dawo faqala sai ya fada aina isma'il lokacin da yazo sai ya tambayi bayan haka kuma annabi isma'il ya saki aure wani sabon aure ya auri wata mata daban da yazo bai tarar da annabi isma'il faqala sai ya fada ga matar aina isma'il ina mai gidanki isma'il faqala timra'atuhu matarsa sai ta fada tace zahaba yasilu ya tafi yayi mana yayi farauta faqalat sai ta fada ga annabi ibrahim ala tanzilu fatat'ama wa tashraba yanzu ba za ka zauna ba ka ci ka sha ka amaka abinci ka ci ka sha tana masa tayin cewa ya dan tsaya man ya dan har a girka abinci a ka masa abinci da dan abin da zai sha faqala sai ya fada sai ya ce wa ma da'amukum menene abincin ku da kuke ci wa ma sharabukum ko menene abin shan ku faqala sai ta ce da'amuna lahamu wa sharabuna alma tace iya abincin mu wato nama shine iya abincin mu wa sharabuna alma ruwa bakin ruwa shine iya abin shan mu an gane ko domin shi annabi isma'il ita shi dajin makka babu komai daji ne wanda yake sahara babu shuka babu itace babu komai kawai iya abinda annabi isma'il yake yaje ya horauto naman daji iya abincin su tace shine nama da bakin ruwa qala sai annabi ibrahim alaihi salam sai yace allahumma barik lahum fi ta'amihim wa sharabihim yace ya allah kai albarka game da abincin su da abin shan su qala abdullahi dan abbas yake fada faqala abul qasim sallallahu alaihi wa sallam manzo allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake fada yace barakatu bi da'awati ibrahim yace wannan albarka ce a sababin addu'ar annabi ibrahim kamar yadda a riwaya da ta gabata wato lokacin da ya tambaye su menene iya abincin ku ta bashi labarin cewa nama da bakin ruwa sune kawai iya abin da muke rayuwa da shi shine a riwaya da ta gabata shine yake cewa walam yakul lahum yawma idhin habbun walau kana lahum da'a lahum fihi a lokacin nan ba su da wata kwaya ta abinci wanda ake ci inda akwai wata kwaya ta abinci alkama ko hatsi ko dawa ko wake da sauransu to da ya musu addu'a game da wannan abinci shine abdullahi dan abbas kamar yadda ya gabata a wacce riwaya sai yake cewa fa huma la yakalu alaihima ahadun bi ghairi makka illa lam yuwafiqa nama mutun ya ci nama ya sha ruwa duk inda yake a fadin duniyar nan ba yadda za a yi yayi dace da shi rayuwarsa ta dore in dai ba makka ba a makka ne kadai zaka iya mai da nama abincinka ka sha ka ci nama ka sha ruwa kuma rayuwa ta dore amma in dai ba makka bace duk mutumin da kawai ya ci nama ya sha ruwa to rayuwar shi ba za ta dore ba shi yasa anan yayi musu addu'a game da wannan qala sai yake fada kuma innahu badali ibrahim sannan sai bayyana ga annabi ibrahim fa qala li ahlihi sai ya fada wato ga iyalin sa ma'ana matarsa sara yace inni muddaliun tarikati yace an gane ita wannan mata wadda ta bashi labarin cewa rayuwar su rayuwa ce yalwatatta har ma tayi masa tayin ya tsaya a dafa abinci yace shine sai yake mata wasiya yace idan mai gidanki ya dawo ki ce masa dattijo mai kama kaza da kaza ya kawo masa ziyara amma bai tarar da shi ba yana masa wasiyar cewa ya tabbatar da dangaramar kofar ɗakin sa to a lokacin da Isma'ila alaihi salam ya dawo ta bashi labari cewa dattijo mai kaza da kaza mai kama kaza da kaza ya zo kuma ga iya sakon da ya bara mun cewa in ce da kai ka tabbatar da dangaramar kofar ɗakin ka sai yake bata labari yace ai wannan da kike faɗa wannan dattijo mahaifina ne annabi Ibrahim kuma ke yake nufi da dangarama cewa in ci gaba da rike ke mata ce wadda take ta kwarai shi yasa ba a son mace ya zamanto tana da jaji duk abinda kuke ciki yanayin ku na rayuwar ku ke da mijinki to kar wani ya san me ake ciki an gane ko kar wani ya san me ake ciki an ci ba a ci ba a jure a daure amma maganar ya zamanto kullum mace jaje wannan bai dace ba kaga a sababin wannan wato hali mara kyau annabi Ibrahim alaihi salam ya ba dan shi umarnin cewa ya saki wannan mata kuma bayani ya gabata cewa duk lokacin da mahaifi ko mahaifiya suka ba ɗansu umarnin cewa ya rabu da matar da yake aure da ita to wannan ya zama wajibi ya yi musu da'a tilas ne haƙƙi ne nasu idan ka ƙi sakin wannan mata bayan sun baka umarnin ka sake ta to wannan saba musu ne shi ko saba ma mahaifa laifi ne wanda Allah baya bari a je lahira tun daga duniya Allah yake fara ɗanɗana ma bawa Allahumma anan in har kaga cewa sun tirsasa ka akan cewa ka saki me yiwa su ba su fahimci al'amarin da yake gudana to sai ka yi kokari anan ne yadda zaka fahimtar da su da yadda zaka lallashe su wannan umarni da suka baka su jinni in zaka iya tinkarar su da wannan magana ka tinkare su in ba zaka iya ba ka nemi wanda su mahaifan naka suke ganin kima shi da darajar shi ka biyo ta kan shi shi ya je ya lallashe su in ya lallashe su sun janye wannan umarni to fa lillahi alhamdu amma in sun nace ala dole kawai sai ka rubu da ita to ka tabbata ya zama wajibi ka rubu da ita in har kana so ka kwashi lafiya to amma saboda jahiltar haƙƙin mahaifa a yau wai ba ma ho maganar mutun yana aure da a wanda kake so ka aura idan mahaifinka yace ko mahaifiya a can zaje kaka nemi wata sai ka ji mutun yana gunguni ni shi zai zauna mun da ita haka zaka ji wasu yaya suna faɗa wa liyazu billahi to wannan ma mutun ma kana yana aure da ita an ce in suka ce ka saki ala dole ka saki kuma ga ya hadisi sahihi Abdullahi dan Umar yana aure da wata mata yana matukar kaunarta mahaifinsa Umar baya son ci gaba da zama da wannan mata ga dansa sai ya umarci dansa Abdullahi yace maza ka saki wannan mata shi Abdullahi sai yake saki aka je aka fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kira ya Abdullahi yace masa maza ka bi umarnin mahaifinka sakatta take yake sake ta kuma haka wani ya zo gun Abu Darda yake fada masa yace wallahi ina aure da wata mata ina matukar kaunarta amma mahaifiyata ba ta san ta Abu Darda sai yake ce masa alwalidu awsadu abwabil janna yace mahaifi shine fiyayyar kofa daga cikin kofofin shiga aljanna yace dan haka taka ta rage in ka so ka kiyaye wannan kofa ko ka tozartar da ita ni dai na fada maka kina in har kana so ka kwashi lafiya ka dace da gidan aljanna a gobe kiyama to ka bi abin da mahaifiyarka take so, tunda ba ta son zaman ka da wannan mata ka sake ta. To shi yasa anan wato Annabi Ibrahim alaihi salam wato ya umarci ɗansa da cewa ya tabbatar da wato dangaramar kofar ɗakin sa, ma'ana ya ci gaba da zama da wannan mata. To shine bayan wani lokaci sai ya faɗa ga matarsa yace inni muddali'un tarikati, yace zan je in leko wato ajiyata. Fa ja'a fa wafaqa Isma'ila min wara'i Zamzam yuslihu nablan lahu, wato da yazo sai ya samu Annabi Isma'il bayan wato rijiyar Zamzam yana wato heke karen kibiya. An gane ku? Yuslihu nablan lahu, ma'ana yana fike karen kibiya, wanda kamar yadda ya gabata shine yabrin nibala, ma'ana yana fike karen kibiya. Faqala, sai ya faɗa, sai ya ce ya Isma'il, ya ce ya kai Isma'il, inna rabbaka amarani an abniya lahu baitan, lalle ubangijinka ya umarce ni in gina masa daki a wannan gu. Qala, sai Isma'il ya faɗa ga mahaifin nasa Ibrahim, ya ce masa ati rabbaka, ya ce ya baban mai kauya ga umarnin ubangijinka. An gane ko? Don haka duk wani abu wanda yake na alkhairi, idan ɗa ya sani to ya ba mahaifinsa kuzari, kamar yadda shi ɗa, shi mahaifi yake ba ɗa kuzari akan dukkan wani ayyuka na alkhairi. Kaga anan da yake faɗa masa, yake ba shi labari, yace lalle ubangijinka ya umarce ni in gina masa ɗaki a wannan gu, shine sai ya faɗa ma mahaifin nasa, yace masa ati rabbaka, ima ubangijinka da'a, maza abin da yace kayi zartar da shi. Qala, sai ya faɗa, sai yace innahu amarani an tu'ina ni alaihi, ya umarce ni cewa ka kama mun, ka taimaka mun, ka agaza mun akan gina wannan daki. Qala, sai yace idan af'al, yace yanzu ka baba. An gane ko? Yace idan af'al, yace yanzu ka zan kama ma. Au kama kala, ko kuma kamar yadda ya faɗa. An gane ko? Wannan kenan in daman shi ne ka'ida, kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar, dukkan abin da kake kokwanton kalima don karka jingina ma manzala sallallahu alaihi wasallama kalmar da bai faɗa ba, in ka zo da riwaya da ma'ana sai ka ce au kama kala, ko kuma kamar yadda ya faɗa, ko kana kokwanton haka ne jumla wannan larabcin yake ko ba haka bane, ko kuma ka tabbata kai a ma'anance ne ka zo da shi, sai ka ce auka maƙala, kamar yadda wasu daga cikin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama idan suka ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza, sai su ce ko kuma kwatancin abin da kuka kwatancin haka. To shine anan yace auka maƙala, da yace idan af'al, yace yanzu ka zan kama ma, sai yace auka maƙala, ko kuma kamar dai yadda ya faɗa. Qala, sai yake faɗa, faqama, sai suka tashi suka fara aiki. Faja'ala Ibrahimu yabni, Ibrahimu alaihi salam yana ginawa, shi shine metrikin, wa Isma'il yunawilu fil hijara, shi kuma Isma'il alaihi salam shine labura, ma'ana shi yake meka masa wato duwatsu. Suna gina wannan daki, waya kulani suna faɗa, rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, ya Allah ka karɓa mana wannan aiki da muke, innaka antas sami'ul alim, domin kai ne mai matukar ji game da abin da bayinka suke faɗa, kuma kai ne mai matukar sani game da halayensu da abin da suka bayyana da abin da suka ɓoye, kai kake da sani game da haka. Wanda wannan yana karantar da mu duk wani abu da kake kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi na ibada, to ka roki Allah ya karɓa maka. An gane ku? Ka ringa fatan Allah ya karɓa maka wannan aiki, kamar yadda anan suna gina ɗakin amma addu'a suke, ya Allah ka karɓa mana, ya Allah ka karɓa mana. Nan insha Allahu ta'ala za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.